à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa a Najeriya shahararren malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmed Gumi ya bayyana muhimmancin samun sulhu da 'yan bindigar da suka addabi arewacin kasar a matsayin matakin farko na neman kawo ƙarshen fitinar. A jamhuriyar Nijar kuma wata ƙungiyar fararen hula ce da ake kira MPCR ta nuna damuwarta game da yadda wasu 'yan siyasar kasar da suka yi murabusu daga mukamansu domin shiga zaɓuɓɓuka ke sake komawa bakin aiki ba tare da an sake naɗa su ba. Har ila yau game da batun da ya shafi zaɓen na Nijar an fara faɗakar da matasan da magaran muhimmancin zaɓe da kuma hanyoyin da za su bi domin bayyana ra'ayoyinsu a kafofin yada labarai na kasar. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu a majalisar dattijan Amurka, inda ake zargi Trump da tunzura tayar da hankali wata guda da ya gabata ta hanyar ingiza magoya bayansa da su tunkari 'yan majalisar a ginin majalisa na Capitol, yayin da suke tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kayar da Trump a zaben na shekarar 2020. Zanga-zanga ta rikide zuwa tashin hankali yayin da kusan magoya bayan Trump 800 suka afka mahukuntan a cikin ginin majalisar. Suka fasa kofofi da tagogi, suka yi wa wasu ofishin majalisar kawanya tare da yin artaba da 'yan sanda. Mutane biyar ne suka mutu, ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar wanda ake binciken mutuwarsa a matsayin kisan kai, da kuma wani dan sanda da ya harbe ɗaya daga cikin masu zanga-zangar har lahira. Sanatoci 100, 'yan Republican 50, 'yan Democrat 50 da ke sauraron ƙarar tsige shugaban mai wa'adi ɗaya suna cikin wani matsayi na musamman. Da yawa daga cikinsu sun kasance shaidu ne kan hargitsin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu, yayin da suka tsere daga zauren majalisar dattijai domin kare kansu. Fadar shugaban kasa ta White House tana bayyana matsayinta kan Iran bayan da shugaba Joe Biden ya yi wata hira inda ya nuna cewa Amurka ba za ta ɗage takunkumi ba har sai Tehran ta daina inganta uranium ɗinta. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House, Jen Psaki, ta faɗa manema labarai a jiya Litinin cewa don a fayyace a bayyane ba haka bane shugaban ya ce. Shugaba Biden a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ranar Lahadi ya nuna amincewa yayin da Nora O'Donnell ta CBS ta tambaye shi game da ɗage takunkumi kuma ko Iran za ta fara dakatar da inganta uranium fiye da wanda aka amince da ita a ƙarƙashin yarjejeniyar JCPOA wadda Amurka ta fice ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kamun tsohon kantoman ƙaramar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci ta wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Ga Sani Madunfashi da ƙarin bayani.
Awali kantoma ne.
A'a kai, Allah kare ka. Ina lahiya.
Lahiya don Awali.
Kwanan ban ji kamar ji tsayin taboka.
Labarin kama Haruna Musa ya zo ne a matsayin waiwai ga jama'a, wanda haka ya sanya na tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa inji shin ko gaskiya ne sun kama shi?
To gaskiya ne, a rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina gargashin jagorancin CP Sanusi Buba ta sami wani faifai na magana wanda aka ringa yadawa a kafa ta sada zumunta da sauransu, kuma wanda muka gudanar da bincike kuma muka tabbatar da cewa wanda ya yi wannan hira tsohon kantoma ne na ƙaramin hukumar Jibiya, Laji Haruna Musa Mato. Mun gayyace shi ofis ɗinmu kuma mun gudanar da bincike, bai yi musu ba akan cewa yana hulɗa da mu'amala da waɗannan ɓarayi na daji kamar yanda wannan hira ta ba wa kowa mamaki da irin cin amana na mutanen jihar Katsina da wannan shugaba ya yi, domin yana ɗaya daga cikin 'yan kwamiti na sasanci na wannan jiha ta maganar makiyaya da manoma har ma da laifi na ta'addanci a riga mun mika shi a gaban kuliya
daga cikin rundunar yan sanda kenan ta jihar Katsina.
Wallahi ya jabo shirin mun ta tawaya abun yake wani duk ba a hito ga hiri ai abun
ai kana da labarin wani mahadi
mahadi
yanzu na ji ai magana wai wannan yaran da ka bada na yan kankara din nan wai an kashe kuɗi wajen naira miliyan 800 kika nawa ne an bada miliyan 30 kaji ana magana miliyan 800
a gai da Sani Malam Fashi da wannan rahoton.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda shahararren malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmed Gumi ya ce a halin da ake ciki sulhu da 'yan bindigar da suka addabi arewacin kasar ne matakin farko na neman kawo ƙarshen fitinar. Daga Abuja ga Hassan Maina kenan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shahararren malamin nan mai falaji da ke arewacin Najeriya, Sheikh Dr. Ahmed Abubakar Muhammad Gumi, ya doki gabarar shiga cikin dazuka inda yake yin wa'azi ga 'yan bindiga da ɗaya su tuba su bar aika akan da suke tafkawa. Na tambayi Dr. Gumi ko ina tasirin wannan kuduri nasa.
Kaga yanzu ina zamfara, naga gwamnati tana taimakawa a yi wannan abu. Na je Sokoto ma naga shi ma suna da shiri kai sun yi ta yin abubuwa, saboda haka yanzu Sokoto da Zamfara akwai saukin al'amari. Ke domin mun zo daga Gumi muka bi ta Anka muka zo Goso, gashi nan ana kiwo ana noma ba wani matsala. Daga Shinkafi har zuwa Goso ba wani matsala, mutane na kiwo. Matsala kawai da muka samu muka gani shine Wurno da kuma wurin kasan Isa, dan ne har yanzu akwai, an ce kuma yawancin su mabuzaye ne.
To kasancewa waɗannan waɗanda suke tada hankali ba su da wata kungiya guda ɗaya wanda in ka samu shugaban ka gama magana da kungiyar kenan, ko da an yi su bangaren a iya samun wancan bangaren shi kuma shigo da aika kana ga
wani wani na dinki wani na farkewa.
Yawwa,
haka yake. To amma dole sai an bi su ɗaya da ɗaya kenan.
Kana ga doctor za a yi musu ɗaya da ɗaya
kwarai da gaske. Abin da ya sa shi ne ai kaman kifi ne a kosteku, babban kifi ya cinye ƙarami. In ka samu babban kifin to zai cinye kananan, shi zai hana kananan yin barna. Mun ga suna yi suna hana kananan barna, in ka ga yi barna to maybe ai nesa ne ba su sani ba, saboda ka ana gaya kuma juya akalansu su zama su ne kuma ke taimakawa wurin samun tsaro a cikin daji. Ba wai labari ba ne abinda muke ciki kenan. Yanzu muna garin Goso lafiya lau masha Allah, hanyoyin da za ba a bi kasuwar da ba a ci duk ana ci, lafiya dai ya dawo. Kuma idan ka ji wai ai dan hari can ai dole kafin a warke gaba ɗaya ai ta ɗauki lokaci. Shi kan shi barna a hankali ta zo, amma dai ana hanyar warkewa ne, abun yana cin nasara. Saboda haka ina son gwamna na Kaduna Malam Nasiru ya ɗauki wannan ra'ayin, ya yi hankuri mu shiga dajin birnin Gwari, ya hankuri don Allah. Na san shi mai mulki ka san bai son reni, sannan ba maganar reni ba ne, maganar rayuwar mutane ne. Su kuma can jahilai ne, shi da kanshi ya ce jahilai ba su addini ba. To ashe wanda bai san jahili bai da magani kaman kami ka jawo shi ka koya mishi yanda ma zai tafi da rayuwar shi.
Kana tunanin karfi da yajin zai kai ga abin da ake cin ake fata?
A shi karfi da yajin yana da amfani, amma yaushe shi an kare sulhu ai da matsayin karfi da ake yin sulhu. To tunda sun san akwai karfin, sun san akwai abin nan, shi dai ya hankuri yanzu a shiga. Tunda da ya ce jahilci ne ba su addini ba, shine matsalar. To ka shiga ka musu addini ka gani addinin zai hana su wannan barna.
To mutanen nan suna dauke da bindigogi, ya kuke da bindigogi da sauran makaman nasu?
Ai gaskiya ka tafi bindigar shi karfi, shi ma ya san abin da ke ba kyau. Saboda ka in ka zo mai da kuma ba da fada ba, kuma neman mishi mafita, shi ma ya san yana cikin matsala domin bai shigo a gari. Kuma gashi yana cikin daji. Yara kanana ne, so wani ya ce ma shi yana so ya je ga uwar shi. Kananan yara yaushe za mu tsaya gwamnati manyan mutane ana fada da kananan yara, sai dai mu shirya da su.
Yanzu doctor a ƙarshe idan muka duba waɗannan gwamnoni da suke arewa maso yammacin Najeriya da ma gwamnatin tarayya gaba ɗaya, a kalma ɗaya ko biyu wani sako za ka isa gare su?
Yanzu gwamnati tarayya ne kaɗai za ta iya taimakawa, ta fitar da kuɗi a shiga wurin mutanen nan, a yi musu makarantu, a yi musu asibiti, a yi andanacci, a yi afuwa. Wance wanda ya kisa ba mai afuwa, ana nufin su kansu sojoji sun kashe ba bila adad, an kashe mutane innocent. To wayannan da aka kashe innocent in an biya diyan su kuma wanda suka kashe a gari su ma a biya diyan su. In an yi haka insha Allah cikin wata ɗaya wata biyu zaka ji ma abun ya tsaya. So gwamnati da ta da kuɗi maimakon su yi makamai a ba mu a fito da kuɗin a shiga ciki.
Na'am. Ga kuma su 'yan bindigan da watakila baka isa zuwa gare su ba, kila suna jin mutu wannan kafar, me ya saƙonka gare su?
sakon na gare su don Allah su yi hankuri su aje wannan bindiga su zo a zauna kan teburi a ji korafe-korafen su duka a biya musu bukatar su shine nake amma wanda yake sa ta wannan shi kuma wannan daban shi daman yanda yake wato abubuwa iri uku ne a musuluncin mu baka gane akwai sata kamar da Allah ya ce wasariqu wasariqatu fatu aydihuma akwai hiraba shine amro ba wanda zai dace hanya sannan akwai bugat su ne wanda za su bijire wa hukuma zuwa barayi bane to duka wannan uku akwai su a cikin dajin nan akwai wani shi barawo ne shi kadai akwai wani kuma bandit ne sun hadu su da yan hiraba yan amrobas sannan kuma akwai yan bijirewa gwamnati to su yan bijirewa gwamnati su ne 90 cikin 100 saboda yanzu ya koma bijirewa gwamnati kuma shi ba irin a ce in za yi sulhu da su za su yi sulhu sun yadda makamai to dole a musu afuwa wannan Allah ya faɗa haka
na'am to amma akramaka Allah mutanen nan in suka yi sulhu suka yadda afuwa ba san wani komai ba sai wannan kashe-kashen da kuma sata da sauransu
a daman yawa ba nan ce a fito da kudin gwamnati a musu abin da za a yi musu ba a yi center na rehabilitation a koya musu sana'a a ba su jari wani za a sai musu shanu ai ba haka kawai za a bar su ba in har za a zo a gina mana gada flyover a kawo to su ina flyover su ta cikin daji
Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Gumi Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda wata kungiyar fararen hula da ake kira MPCR ta nuna damuwarta game da yadda wasu 'yan siyasar kasar da suka yi murabus daga mukamansu domin shiga zabbuka daban-daban da kuma sannu a hankali suke komawa kan mukaman nasu ba tare da an sake nada su ba kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban kungiyar nu Muhammad Arzika a hira su ta wayar tarho da wakilin muryar Amurka Bindin Kwanni Haruna Mamman Bako.
Babu hujja na a ce yau an je an kare zabe sai mutum ya komo cikin ma'aikata su kawo ba a yi kunu ba. Ko da an iske bai samu ba ko in ya kuma yana jiran ba da sakamako ya san in ya samu bai samu ba. Duka wannan babu hujja ya sai ma'aikatan nan. In ya je wannan ma'aikata ya yi wani aiki da sunan wannan ma'aikata da wannan matsayi da an ga kanshi da shi a wannan ma'aikata to ana iya tuhuma shi da wannan laifi kuma duk aikin da ya yi a wannan ya zan banza babu gaskiya ya koma aiki tun da ya yi murabus kuma murabus ɗin nan ba a wani aka yi na kamar almara ka je ka kudu akwai waɗanda kuma a dokance an wajabta musu na cewa in kana son kai ka sai ba kai ba ta kira ba kake yi amma kana son kai ka sai kai kamfani kamar lokacin da ake kamfani an ce ba a iya zuwa kuma ka bar aikinka ka je kamfani ba tare da an ba ka izinin ka sai ba sai ka tambayi wannan izinin akwai hanyar da ake bi a dokance a ba ka wannan izinin ka sai ka ɗauki kwanzo to yawancin mutane da dama kawai babu wanda ma babu wansu ma kawai sai su gaske. Sai kuma ma'aikata haka nan ba kowa talakawa suna bukatar wannan suna bukatar kawai aiki a zo a yi kai ba tare da tambaya da lafiya a yawan da ya kai kamfani.
Doka ba ta yarda da wannan ba.
Zaman kashi ya ce ba zaman gwamnati yake ba kuma ana biyan shi saboda haka nan.
President yanzu can nesa ga yamai kamar irin nan cikin ƙasa waɗansu suna ganin yalla babu hukumomin manya na ƙasa ga wuri suna swadaɗa suna koma wuraren nasu aiki wani mataki ya kamata a ce tsakanin gwamnoni da prefect ko SG na gubernora tunda wani wuri ba a sake naɗa wasu gubernar ba sun ɗauka akan waɗannan mutane.
To duka wannan duka wanda suka yi wannan suke cikin wannan hali duka wajibi ne a iske sun dakatar da aikin nasu ba za su koma ba in sun komo a nan duk abin da suka yi can babu hujja su yi shi sun yi ba daidai ba kuma ya kamata a ce ana musu hukunci a kan haka nan.
To menene laihin waɗanda ashuwa gabanin ma'aikatan nan su wanda sun ka sa ido sun ka kyale su sun ka ci gaba da aiki.
Yo kenan ba su ake su mutum da sune ai sune idan gwamnati sune idan kasa sune idan doka ai doka ba ta nuna take tunda doka ta umurni cewa wajibi ne in za a yi kaza sai an yi kaza kuma in ba kake shi an ce ba duk wani abin da an kai da ya takura mashi ya zan taka doka.
Na'am kenan wanda a shugaba a wannan ma'aikata in ya ga mutum ya laɓaɓo ya dawo ya kamata ya ce mai wani ka dakata.
To in dai tabbas ya zan yana cikin wanda doka ta ce ma dole dama ba wanda aka tila sama suna nan cikin kundin tsarin zaɓe ƙuduri na 135
kenan sai an yi haka ga aje ayi confusion
na'am.
Akwai wanda kuma kamar yanzu ko zaman kansu yake yana cikin aiki ma'aikata kamar shi bai da wani matsayi a cikin ma'aikata amma yana so ya samu damar ya je ya yi kamfani. Tunda akwai wanda gaba da ma'aikata su je su kamfani. Kawai a diba ina wane ina wane wane bai nan. Kwana nawa kwana biyar kwana goma ashirin duka bai nan. To duka wannan irin wannan kuma su an ce ba irin izinin ka ta yi dama an ce mashi kwanje ne san tarakama. Na shi ka tambaya a baka amma ba a biyan ka albashi a wannan lokaci bisa kan wannan kwanakin da baka nan.
Na'am.
Amma ko shi kuma kafin ka ga sai in ka tambayi izini sai an baka izinin yanda da zaka tafi ba ka ce kawai haka nan ba ka tafi ko ana so ko ba ku ga kai.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta nishara inda hukumar koli ta sadarwa ta kasar tare da tallafin wata kungiya da ake kira CFE Media suka shirya wani taron fadakarwa ga matasan da magaran game da yadda za su fuskanci zaben shugaban kasa zagaye na biyu na ranar 21 ga wannan wata na Fabrairu tare da amfani da kafofin yada labarai wajen bayyana ra'ayoyinsu. Gare karin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga da magaran.
Maman Jaharu mai bada shawara ne a hukumar koli ta sadarwa a nan jamhuriyar Niger ya wadi makasudin wannan haduwa ta su.
Abin da ya tara mana shine ganin an ba matasa horo ta yanda za su tunkari zabe a cikin kwanciyar hankali kuma a ta yanda za su iya tunkara gidan jaridoji su bada ra'ayinsu ta fannin zabe kuma su bada su haɗi irin matsalolinsu a gidan jaridoji wanda ya kamata 'yan siyasa su yi aiki da su ba tare da matsayin da aka yi sani ba na matasa 'yan siyasa ta zo shine na cewa a sa su gaba su ne 'yan kuwa su ne 'yan kone-kone su ne 'yan kawo tarzoma.
Suma daga nasu waje matasan sun ce kaya ne dai ya tsinke a gindin kaba cewar Musa Badamasi shugaban wata kungiyar matasa a nan da magaram.
To lalle kan gudunmuwa wanda dama mun riga mun kawo ta tun wajen yanda aka yi shirye zaben kawa hal zawa zagaye na farko yanzu ma kuma za mu kara kawa gudunmuwarmu bisa kan yanda za a yi ba za a samu wata fitina ba da wani tashin hankali.
Yayin da ita kuma Hadiza Hima wata 'yar horar hula ta ce irin haka shine ya dace a yi wa matasan.
Dole ne a fatarkar da matasa a wayan musu da kai bisa kan matsayin da suke da a cikin al'umma kuma wani irin canji suke iya kawowa a cikin al'umma. Gaskiya sai in ce wannan gamuwar da hukumar sadarwa ta yi abu ne mai kyau wanda ana so a riƙa yin irin wannan abubuwa.
Kungiyoyi na mai da hankali wajen matasa la'akari da su ne ƙashin bayan duk wata ƙasa. Gudunmuwarsu kuma na da muhimmanci wajen taimaka ma cigaban ƙasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne.
To wallahi ku sani wa'annan 'ya'yan talaka da suke ko uwansu wataran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Yunus ɗan asalin ƙasar Niger mazaunin jihar Pennsylvania da ke na ƙasar Amurka. To yanzu wani kira gare ka ga matasa wanda suka ƙara karatu a Masar.
To duka shi rayuwa kowa da tsarin shi kuma kowa da abin da yake dubi. Amma ni ga ganina da ke na san Masar ɗin na san Niger ɗin na san san wurare. Kowa daidai wani irin karatu ne ya yi kuma rayuwar da yake nan yana yi Masar kamar zai duba gani. In ya zo nan ga rayuwar zai hina Masar ko kuma in ya koma Niger zai samu aiki yadda kuce da ke mutum ya yi karatu idan na son ya samu aiki don rayuwar shi da kuma familiyan shi. an yi doki abin da ya karanta din nan yaje Niger zai iya samu aiki wanda zai yi rayuwar shi a Masar ko kuma a nan ga wannan ne mutum zai duba ga amma dai dama babu kamar nan ga kinan nan ga yayi dama kwa yayi dama aiki mutum yayi karatu surtout da mutum yayi karatu da kyau abin da yayi karatu ya iya shi da kyau kamar ba degree kadai ba kamar saman practice mutum yana da kari irin nan gaskiya yayi kuma kun encourage mutane akwai opportunity akwai kamar dama irin nan gaskiya akwai a irin America an samu inda mutum ya san ba irin rayuwar shi gida ba in ya koma zai yi nan ga yana da kamar garanti abin kamar ya yi nan to amma nan ga ya yi gaskiya ba ma hadawa ne amma kuma yana da kyau kuma wani lokaci kuma ko da ma rayuwar na gida ba ke nan ba wani lokaci yana da kyau kuma kuma gida a yi maka sa aiki shi ma wannan kuma yana da kyau kwarai da ke ba a ce kuma saboda wani ya yi a barkasa a yi nan shi ma akwai wannan magana kan shi ma.
To malamin suka ce ka karanta shari'a ka karanta in ce kanun ko ka karanta droit shekara wajen biyar kai ganinka a matsayin wanda ya karanta shari'a a wannan babban jami'a da kowa ya sani Jami'atul Azhar da ke ƙasar Masar ina jin cikin ɗaya daga manyan tsaffin jami'o'i na duniya ka ganinka a yanzu da muke cikin yanayin ta'addanci yanayin harkar Boko Haram yanayin wannan kashe-kashe da ake ta ganinka menene dalili da ke tura matasa da ke tura mutane cikin wannan ayyukan ta'addanci wannan ayyukan na kashe-kashe na kashe juna ana
wannan addini da ganina akan wannan akwai jahilci jahilci kaman a general ko kuma jahilci da addini din shine na fari kenan na biyu kuma akwai talauci jahilci da talauci dama abubu ne suna da jibauci abubu ne wanda mutum sune su ne duka abin cikin duniya to wannan suna sa wannan ake shi ko da yake wannan ba fanni ne na ba amma wannan dai ne da yake shi musulunci dama mutum ne zai tsakanin shi da Allah in ka yi baro in ba ka yi kai jujjuman wani a kan rayuwar shi da wannan kuma ya yi kai da kai shi musulunci addini ne na zaman lahiya.
Wani kira gare ka yanzu ga gwamnatin Niger zan kawo wajen taimakawa matasa suka ƙara karatu suka kammala karatu suka ƙara karatu jami'a wani suna buƙatar aiki ko suna buƙatar a kai kamusu don mun ji an ce akwai wasu da dama sun ƙara karatun jami'a shekaru da shekaru ba har yanzu ba a ba su izinin shiga fonction public zan ce izinin shiga ma'aikatar da ke kula da ma'aikata.
To kira da zan yi ma gwamnati gaskiya shi ne yana da kyau a taimaka ma 'yan ƙasa in sun ida karatu inda akwai ayyuka a taimaka ma 'yan ƙasa in sun ida karatu ko ne irin yanayin su karanta French ne da English da Larabci ne kamar ya zan tun da wannan abu zai kaci ga cikin ƙasa da ke ilimi shi ne ƙasa ta wanda ya ida karatu kuma ya zo yana aiki kuma yana da ilimi zai sa ƙasa ya ci gaba to kuma yana da kyau kuma mutum ya ida karatu shi ma mutum ya san daga kamar diplom ɗin gare shi ya sa shi ga wurin zai yi aiki din da wannan diplom ina kira gwamnatin Niger ko wane ne ke abin nan kamar inda mutum ya zo ya ida karatu ka ADB yana tare da gwamnati inda yana iya ana buƙatar shi wannan aiki kawai a ɗauke shi kuma ba sai yana tare da gwamnatin ba ko kuma yana tare da dawo ko wani iri ƙasa ne kuma yayi kuma wannan haƙƙin shi ne.
To kun ji Yunus na asalin ƙasar Niger mazaunin jihar Pennsylvania da ke na ƙasar Amurka mun gode da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowai bargida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawar kuma haɗawa daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai.
To madalla gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Mumune Barma dauke da sharhin jaridun Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu ya gana da wata tawagar jami'an gwamnatin kasar Chadi a fadarsa yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da taron shugabannin kasashen jisan Sahel a birnin N'Djamena. Jaridar ta ambato jagoran tawagar ta kasar Chadi wato ministan tsaron kasar Janar Muhammad Abali Sala yana cewa batun tsaron kasashen biyu ne suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa. Jaridar Le Vendemain ta ce rundunar sojan saman jamhuriyar Nijar da takwararta ta tarayyar Najeriya sun fara yunkurin karfafa hulɗar aiki a tsakaninsu. Dalili kenan babban komandan rundunar sojan saman nishar Kanal Amiru Abdulkader ya yi wani rangadi a Najeriya, inda suka tantauna wani tsarin aikin haɗin gwiwa da horon sojan saman nishar da batun tallafin kayan aiki. Jerir ta ce a yayin wannan rangadi, Kanal Amiru ya ziyarci makarantar horon sojan sama da ke Kaduna kafin ya leƙa headquarter sojan Najeriya da ke Maiduguri. Jaridar Le Nouveau Républicain na cewa 'yan ta'addan yankin Sahel sun fara nazarin hanyoyin kai hare-hare a ƙasar Faransa, kamar yadda shugaban ma'aikatar leƙen asirin Faransar Bernard Emie ya sanar a yayin wani taron manema labarai, har ma da haska wata bidiyon da ke gwada wasu manyan kwamandojin 'yan ta'adda wacce aka nada a lokacin da suke gudanar da wani taro. Jaridar ta ce ko da yake sojan Faransa sun yi nasarar hallaka biyu daga cikin waɗannan kwamandojin ta'addanci, bayanai na nunin har yanzu ƙungiyoyin ta'addancin Sahel na nan a kan bakansu. Hasali ma bayanai sun gano cewa 'yan ta'adda na hangen faɗaɗa ayyukansu zuwa yankin tekun Gine da jamhuriyar Benin da ƙasar Cote d'Ivoire. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuma da lagai da Sulai, za mu kuma kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta damu matuƙa kuma ta kaɗu da juyin mulkin da sojojin Burma suka yi. Sojojin sun tsare shugabannin jam'iyya mai mulki ta National League for Democracy da kuma shugabannin gwamnatin farar hula, ciki har da Aung San Suu Kyi da shugaba Yuen Yat, tare da ministocin gwamnatin da manyan ministocin yankuna da dama da 'yan siyasa na adawa da marubuta da wakilan kungiyoyin fararen hula da 'yan gwagwarmaya. Da an shirya Majalisar Burma za ta gudanar da zamanta na farko tun bayan zaben kasar na 8 ga watan Nuwamba, inda jam'iyyar National League for Democracy ko NLD, babbar jam'iyyar farar hula ta kasar, ta samu kashi 83 cikin 100 na kujerun da aka bude. Aung San Suu Kyi, shugabar NLD, ita ce shugabar farar hula ta kasar tun hawan takaragan mulki a 2015. Shugabannin sojojin Burma sun ki amincewa da sakamakon zaben, suna cewa magudi ne. Lokacin da zarge-zargen ya kasa samun wani karfi, sai sojojin suka kewaye ginin majalisar suka yi juyin mulki. Sojojin Burma sun yi shelar kafa dokar ta ɓaci ta shekara ɗaya ta gidan talabijin, suna mai cewa kundin tsarin mulki shekarar 2008 ya ba sojoji damar ayyana dokar ta ɓaci a cikin ƙasar. Sojojin sun kwace iko da kayayyakin ƙasar, sun kwace akasarin ma'aikatan gwamnati, sun kuma dakatar da yawancin watsa shirye-shiryen talabijin, sun kuma fara kamfen din murƙushe ƙungiyoyin fararen hula. Sojojin sun mika iko ga shugaban sojoji babban janar Min Aung Hlaing a tsawon shekarun da ta yi na raba madafin iko tare da jami'an farar hula. Sojoji sun kasance suna da tasiri sosai a cikin harkokin siyasar Burma. Kundin tsarin mulkin ya baiwa sojoji ikon kula da ma'aikatan tsaro da na cikin gida, bugu da ƙari ana ba sojoji tabbaci na rubu'in kujerun majalisar. Shugaba Joe Biden ya buƙaci al'ummar duniya da ta haɗa kai wajen matsawa sojojin Burma kai tsaye su saki ikon da suka kwace, su saki 'yan gwagwarmaya da jami'ai da suka tsare, su ɗage duk wasu takunkumin kan sadarwa, kuma su guji cin zarafin fararen hula. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga shugabannin sojojin Burma su girmama mutanen Burma kamar yadda aka bayyana a zaben da aka yi a demokradiyance a ranar 8 ga Nuwamba. Amurka na tsaye tare da mutanen Burma a burinsu na demokradiyya, 'yanci, zaman lafiya da ci gaba. Dole ne sojoji su mai da komai kamar yadda yake a da, ba tare da ɓata lokaci ba. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, kafin mu rufe wannan shirin, muna isar da gaisuwar taziyar mu ga iyalai da kuma dukkanin ma'aikatan sashen Hausar muryar Amurka bisa ga rasuwar Ibrahim Abdulaziz, wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da kuma Adamawa. wanda ya rasu a makon da ya gabata. Allah ya masa rahama ya kuma baiwa yallansa hakurin juriyar wannan rashin. Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yanai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusufu Abdullahi ne ke ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin Yanai.